Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol, sai kuma Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta address mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa ayyukan gwamnatin jihar Kano ya tsaya cik sakamakon yadda shugabannin wasu bangarorin gwamnati uku suka yi tafiya zuwa Saudiya kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Menene ra'ayinku game da ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren aikin su lokacin da ake shagulgulan masu alaka da addini? Lambar mu ita ce 2025 2655. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Ghana da kuma tasirin azumi akan matasa. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya. Amurka tana sa ran gadin Koriya ta Arewa ta dauki gagarumin matakin aiwatar da shirin ruguza makaman nukiliya a cikin shekaru biyu da rabi, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wani guda bayan da shugaba Donald Trump ya sanya hannu akan yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda ke kiran Pyongyang din ta dakatar da shirin makamanta. Bayan babban jami'in diplomasiyar Amurka ya yi wa jami'an Koriya ta Kudu bayanai akan taron kolin Trump da Kim a Singapore, ya ce lallai Amurka tana son ganin Koriya ta Arewa ta dauki matakin ruguza makaman a yankin Koriya wanda za iya lura da shi kafin wa'adin mulkin Trump na farko ya kare a cikin watan Janairu shekarar 2021. Pompeo ya ce ana kyautar zaton su ma sun fahimci za a sa musu ido sosai. Ya kuma kara da cewa tattaunawa da Amurka za ta yi da Koriya ta Arewa nan gaba akan yanda za a aiwatar ko kuma lokacin da za a kammala shirin warkarda makaman za ta fara ne a mako mai zuwa. Ya ce Trump da Kim sun fahimci juna fiye da abin da suka rubuta a takardar da suka sanya wa hannu. Kwamitin sa ido akan makamai masu guba na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar a yau Laraba cewa akwai yiwuwar an yi amfani da gubar sarin da kuma chlorine wanda aka haramta amfani da su a wani hari da aka kai a arewacin Siriya a bara. Kwamitin mai haramta amfani da makamai masu guba ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa an yi amfani da gubar sarin a kudancin birnin Tamina a ranar 24 ga watan Maris shekarar 2017. Kwamitin ya kuma tabbatar da an yi amfani da gubar chlorine kashe gari a asibitin birnin Tamina din da kewayensa. Kwamitin ya ce tabbacin nashi ya dogara ne a kan shaida da ya tattara daga waɗanda suka shaidi lamarin da kuma buraguzan guban da ya yi wa gwaje-gwaje a kansu. An kafa wannan kwamitin sa ido a kan makamai masu guba ne a shekarar 2014 a wani mataki na mayar da martani ga zargin kai hare-haren makamai masu guba a Siriya da zummar binciken gaskiyar lamarin, sai dai ba a baiwa kwamitin hurumin dora laifi a kan harin ko kuma laifin kan harin a kan wani ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Amurka Donald Trump ya ce farashin man fetur ya yi tashin gwaurin zabi, ya kuma dora laifi a kan kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta OPEC. Kasashe 14 ba su samar da mai a kungiyar OPEC da suka fi kowa wanda suka hada da Saudi Arabia da Iran da Iraq da Kuwait da kuma Venezuela su ne suke samar da kashi 40 cikin 100 na man duniya, amma kuma kashi 60 a cikin man ana sayar da shi ne a kasuwar duniya. Ayyukan OPEC akan karawa ko kuma takaita samar da mai yana tasiri akan farashin mai, kuma hakan na addabar masu amfani da man da kuma waɗanda suke kasuwanci da shi. Shugabannin kungiyar OPEC sun dauki wani mataki a shekarar 2016 inda suka yanke samar da mai ganga miliyan 1.8 a rana da zama rage yawan mai domin kara farashin man fetur din. Tun wannan lokaci ne farashin mai ya tashi daga kasa da dala 30 zuwa dala 70 ganga guda. wannan mataki dai na shirin karewa a ƙarshen wannan shekaran. A cikin watan Afrilun wannan shekara ne ministan makamashin Saudi Arabia Khalid Al-Fali ya ce kasuwar duniya za ta iya sayan mai da tsada, kalaman da ya samu martani mai tsauri daga shugaba Trump. Kasar Italiya ta gayyaci jakadan Faransa a yau Laraba a wani matakin mayar da martani ga kalaman shugaban Faransa Emmanuel Macron, inda yake kushewa gwamnatin Italiya sabili da korar ɗaruruwan bakin haure da aka ceto su a cikin jirgin ruwa. Macron ya ce dokokin ƙasa da ƙasa ta buƙaci Italiya ta karbi bakin hauren waɗanda galibinsu sun fito ne daga ƙasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Bisa ga cewar mai magana da yawun gwamnati Benjamin Griveaux, ya ce Macron ya faɗa wa jami'an gwamnatinsa cewa gwamnatin Italiya ta nuna matukan halin son kai da rashin imani game da halin da bil'adama ya shiga a ciki.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, ayyukan gwamnati sun tsaya cik a jihar Kano sakamakon yadda shugabannin bangarorin gwamnati suka yi wato tafiya zuwa Saudiya, har ma malaman addinin musulunci da 'yan siyasa da kuma masu rajin tabbatar da shugabanci na gari wato a tsarin demokradiyya ke bayyana damuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A bana dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje da mataimakinsa Farfesa Hafizu Abubakar da galibin kwamishinoni, shugaban majalisar dokoki da mataimakinsa da mafi yawan 'yan majalisar, babban joji da kuma babban makaratar takardar kotu nan jihar Kano na can ƙasar Saudi Arabia da sunan gudanar da ibadar umra.
Wannan ba ƙaramancin fuska ba ne ga al'ummar Kano. Amana fa ake magana, kai ka amince ka karɓi wannan amanar, ka zo ka tallata kanka, aka baka amanar nan ka rantse da Alƙur'ani kace za ka ɗauke ta, kuma yanzu ka zo saboda kasuwar buƙatar ka, kakan zaɓe ta matso ta zagayo, ka ɗauke ka ɗebi mutanenka ka tafi da zuma ka tafi umara. Wannan ba daidai ba ne, kuma tamkar rashin ɗaukar al'ummar Kano da muhimmanci ne wannan. Ba a taɓa samun irin wannan fita a tarihin gudanar da mulki a jihar Kano ba. Abin da ya fi tsirara ma shi ya kai Kano, dole mutanen Kano su tsaya su ladabtar da dukkan wanda zai ringa musu irin wannan hawan kawara. Kakan zabe ce ta musu.
Kwamaran Nura Iromaji kenan babban jami'i a kungiyar SISLAC masu rajin shugabanci na gari a tafarkin demokradiyya. Ita ma dai jam'iyyar PDP da ke hamayya da gwamnatin jihar Kano ta caccaki wannan al'amari. Alhaji Shehu na Allah shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da shiyar Kano ta Kudu.
Haƙƙin mai girma gwamna ya tsaya ya kula da al'ummar Kano a halin yanzu ya fi isha kula tun ɓangaro ya tafi, mataimakinsa ya tafi, don mutanen da suka fi cancanta suka fi kusaci da su yi riƙon kujerar kafin ya dawo su tattara duk su daɗe su tafi. Na tabbatar maka da cewar wannan alama ce ta cewar kishin al'ummar akwai rangwamansa, san kulawa da su akwai rangwamansa. Amma al'ummar jihar Kano ne muku albishir da ku ci gaba da karkaɗe ƙuri'arku, ku getta ƙuri'arku tsaf 2019 in Allah ya dawo da mu kan mulki. Duk irin waɗannan abubuwa da ake yi, wakacika tashin da ake yi, da shakulatin ɓangaro da ake yi, da ko'in kula da ake nuna muku, duk izinin Allah PDP za ta zo 2019 za ta gyara wannan kura-kura.
Sai dai Malam Abba Anwar da ke zaman sakataren labaru na gwamnan Kano ya ce rahin fahimtar yadda aikin gwamnati ke tafiya ne ya sanya wasu mutane a jihar Kano ke tunanin irin wannan. Yana mai cewa baya ga sakataren gwamnati da ke zaman muƙaddashin gwamna, akwai sakatarori da daraktoci a ma'aikatu da hukumomin gwamnati waɗanda dama su ne tare da ma'aikatansu ke aiwatar da ayyuka da tsare-tsaren gwamnati. Don haka babu wani giɓi game da sha'anin tafiyar da gwamnati a jihar Kano. Ko da yake ibadar umara na da ɗimbin lada, amma akwai falala mai yawa tattare da ciyarwa, musamman ma a wannan wata na Ramadana, kamar yadda malamai magada Annabawa ke tambihi akan haka.
Umara sunna ce, ibada cikin ayyuka na farilla, amma fa akwai ayyukan da suka sha gabanta. Ciyarwa babu shakka a cikin addinin musulunci matsayinta babba ne, girmanta kuma ya kai. Don haka ba daidai bane ko mutum shugaba ne ko kuma mutum ba shugaba bane ma a cikin al'umma, in dai yana da wanda suke tare da shi kuma suke neman wani abu gunsa, to ba su wannan haƙƙin wajibi ne. Ya bar wajibi kuma ya tafi aikata sunna, ya san kawai ya yi darkansa ne, domin Allah ba haka yake yi ba.
Ustaz Malam Khalid kenan, limamin masallacin sunna da ke unguwar Hausawa ta Din Maliki a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari in ajima kadan zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da aika wato da ma'aikata manya da kanana da ke barin wuraren ayyukan su lokacin da ake shagulgula masu alaka da addini. Lambar mu ita ce 2022 2025655 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin. Kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan wakar.
Talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga batishin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran rufe. Jirgin sama mai rigujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa dan su hau. Matukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madalla kiranmu na farko a yau ya zo ne daga Adamawa. Ne aka layi daga Adamawa? Akwai mutum aka layi daga Adamawa? To da alama layin mu na farko ya goce, to sai dai a ci gaba da gwada mu domin a samu damar kira. To ga kira kuma ya shigo daga Sokoto. Wane ne aka layi daga Sokoto?
Muna tare da Arifu Muhammad Kidan Mari daga jihar Sokoto.
To malama mun muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau?
Aye, to ko da na kona radio gaskiya kun dan wuce maudu'in shi ne kidan su a kamar yau.
To muna magana ne akan ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren ayyukan su lokacin da ake shagulgula masu alaka da na addini. Me zaka ce, shin hakan ya kamata ko kuma bai kamata ba? To da alama da shi ma ya goce. Da akwai kira daga Kaduna, wane ne aka layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Usman Madaci, karamar hukumar Kauro, jihar Kaduna.
To malam muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan maudu'i namu?
Wato in ka lura bana ganin laifin gwamna, laifin yan majalisa ne.
Me yasa?
Tun kwanaki shi kanshi gwamnan yayi laifin da ya kamata su tsige shi ma. Saboda akwai aikin da ya bayar wanda ba shi a cikin safan kuɗi. Kuma shi bai aika da supplementary budget ba. To amma kaga kuma sun kyale shi na ci gaba da wannan gadan saboda al'amuran da yake gudanarwa a Kano tun kwanaki ya kamata a ce su tsige shi. Dan kilomita 10-10 da ake a local government ba a yi tun lokacin da Kwankwaso ya bar jihar Kano. Abubuwan duk gashi ne sun taɓarɓare. To muna kira ga 'yan majalisa su tsige wannan gwamna tsakanin da Allah bai dace ba wannan abin da suke yi. Nagode Allah.
To malam Muhammad, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To mun sake, akwai wani kira daga Kaduna, wane ne akan layi? To da alama dai babu kowa yanzu akan layin. To layukan mu dai a buɗe suke, za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren ayyukansu lokacin da ake shagulgula masu alaka da addini? Lambar mu kar a manta ita ce 202 205 2655. To da alama kiran na farko na biyu da muka samu da sun katse dalilin ɗan tangaraya da ake samu na layi. To yanzu dai mun samu kira, ban san daga ina ake kira ba, daga wane ne akan layi kuma daga ina ake kira? to wannan karan gocewar layi ne kenan to da alama da yanzu muna dan samun tangarda to kada a manta da layi kuma abu da yake sai a ci gaba da gwawa mu sani to gashi kira daga Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto ya sunan malam to Alhaji muna sauraron ka me zaka ce game da maudu'in mu na yau
to maudu'in ko yau kuna magana akan mafiya aika
muna magana akan ma'aikata manya da kaya da ke barin wuraren ayyukan su domin wani abu na mai alaka da addini
to shi kuma aikin addini ai ana aje aiki ai aikin addini saboda aikin addini
to wanne ne kenan ya zama wajibi aikin talakan da suka zaba ayi shine ya zama wajibi ko kuma ai zuwa aikin farilla ne ya zama wajibi
a aikin farilla shi ne wajibi sai ka zo ka dawo ka yi talaka aiki
to madalla mun gode kwarai Alhaji da wannan ra'ayi naka bar mu je Kebbi wane ne akan layi da Kebbi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
sunana Bala na Bute daga Nasarawa Kanje amma ina nan Kebbi State
to malam Bala muna sauraron ka me zaka ce me ra'ayinka yau
alhamdulillah gaskiya abin nan matsala ce mai yawa wanda ya kamata gwamnatin mu kula da su yanzu ma abin magana gwamnatin Kano a dawo gwamnatin jihar Zamfara yanzu ko Zamfara da ake cikin matsala ko ina ana kashe mutane barayi su kashe mutane nan su kashe mutane nan a cewa sai gwamnatin Zamfara ya bar Zamfara ya je Umara wurin ne duk abin da za ka yi don Allah ka tsaya kan shi don Allah ina kira
to baka ganin yaje ya addu'a ne
aikin nan don Allah
malam Bala baka ganin yaje ya addu'a ne kan musibin da ake samu a jihar
addu'a ta shi gwamnati ya tsaya cikin tashi ana bala'i take da masifa ya batta yaban mutane cikin masifa da tashin hankali shi ya je Saudiya wurin addu'a akwai malamai cikin Zamfara akwai kuma mutane kuma ana hidda dukiyar nan ta bayan Allah ayi aikin Allah da ita da Allah zai tausaya wa musulmi ni dai abin da nake fata gare su su yi tsoron Allah su ji tsoron Allah su tsaya su kula da al'ummar da anka ba su amana amana ce kuma in anka baka amana idan baka rike amana ba za ka hadu da Allah
to malam Bala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
eh ni ne Hashimu Ibrahim Gulbanya wanda aka fi sani da Hashimu dan Acaba Gulbanya
to Hashimu dan Acaba muna sauraron ka menene ra'ayin ka
eh alal hakika ra'ayi na shine irin wannan ya nuna rashin kulawa da haƙin da aka shugabanni suka dauka na talakawan da suka zabe su a cikin jiha kuma yana iya faruwa musamman a wannan lokaci sannan da gwamna da mukarrabansa su tattara su tafi wannan tafiya aikin ibada ne amma kar ya manta dumbin jama'an da ya bari a gida komai zai iya faruwa alal hakika kuma akwai mabukata da mai wada su nemi wani taimako a wurin su a daidai wannan lokaci da muke shirin shiga karamar sallah
to malam
shine ra'ayina
to malam Hashim da Acaba mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Maiduguri wane ne akan layi daga Maiduguri
Bala line na kamar
to malam muna sauraron ka
lafiya ne
a lafiya alhamdulillah
eh kan me yi magana
to a yau dai muna magana ne muna son jin ra'ayinka ne kan ma'aikata manya da kanana da ke barin wuraren aikin su lokacin da ake shagulgula masu alaka da addini shin ya kamata su zauna su yi wa talakawa aiki
ko kan za su tafi ka tafi gaba daya
wato a bar wasu su zauna su yi aiki wasu su je
eh wasu su tafi eh ko za su tafi wasu su bar su bari su yi mana aiki
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Taraba wane ne aka layi ka Taraba
Awal Musa daga Gashaka local government
to malam Awal Musa muna sauraron ka
haka gan gaskiya ba shi da ba adalci bane ka bar talakawa cikin kunci kuma ka kama hanya ka shaka je umura wannan ba shatatawa bane
to wani kira zaka yi gare su masu aikata irin wannan
in Allah dinga rungantawa talakawa talakafa ina halin kunci ne yanzu yadda talakawa Najeriya suke yanzu gaskiya suna hannun Allah suna hannun gwamnati ne yanzu bai kamata ana barin su ana ta sai wani kuzurin da bai kamata ba
to malam Awal Musa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake bude muku layi kuma ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 5 saura minti 10 Menene tasirin azumi akan matasa?
Assalamu alaikum. Sunana Tahiru Musa Reza, wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma, watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi. Yana cikin farilloli ingantattu. Don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi, wata mai alfarma, shine na samu canjin rayuwa. Don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka dada kama kanka fiye da da. Tunda aka shiga watan azumin nan, na kama kaina fiye da da dai, don wannan umurni ne na manzon Allah. Kuma buri na shine Ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba man makwabta, irin su sadaka da zakka da sauransu, wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu. Ina da niyan haka, don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka ya taimaka. Kuma ina fatan hakan din ni dairu, Allah ya yarda dan taimaka ma makwabta da ƴan uwa da abokan arziki daidin abunda gurgurun abunda Allah ya hore min, ni ma dan cira cikin babbasu. Kuma shi azumi muna cikin ta, muna yin ta abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi, abubuwa dewa ka janye shi ka kama kanka. Kuma Allah ya yarda da yaddan shi da karfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka dauka, don muddin muka saba ma wannan abun din alkawarin da Allah ya ce mu rike azumin mu ba daidai bane.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Za mu so mun labarin wasannin ne da bukatar da kungiyar Club Clubs League in Ghana ta yi na nemar a bata izinin tafiyar da sha'anin hukumar kwallon kafa ta kasar Ghana. Sa'an nan ta yi kiran wani taro na gaugawa. Wannan doka minista da ke kula da wasannin motsa jiki Isaac Asiama ya sa kafa ya shure duk waɗannan bukatu. Wani dan wasan kasar Ghana, Kingsley Safo, ya samu kansa a cikin tsaka mai wuya saboda zai kwashe watanni 38 a gidan maza bayan an caje shi da yin shaɗi. Wani hukunci da Malmo District Court ya zantar a ranar Juma'a ya caje dan wasan da laifukan shaɗi guda biyu. Dan wasan mai shekaru 23 da haifuwa dai klubin ɗinsa ta dakatar da shi saboda yin amfani da ƙarfi wurin yin ma'amala ko kuma dai yewa ita yariyar shaɗi. Yanzu dai babu ko tantama cewar a gobe ne 14 ga watan Yuni za a soma gasan cin kofin duniya na shekara ta 2018 a ƙasar Rasha tare da ƙasashe 32 da za su yi gumurzu domin cin kofin duniya. Zuwa yanzu dai ƙasashe 32 da za su fafata a wannan gasa sun isa ƙasar ta Rasha, wadda ke karɓan wannan bakuncin wasan daga ranar 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli. Baki ɗayan dai Afirka za ta samu wakilta ne daga ƙasar Najeriya, Masar, wato Egypt kenan, da Tunisia, Morocco da kuma Senegal. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau. Ridwanul Allah Muktara Bas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sarkin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kamar yadda 'yan majalisun dokokin Amurka suka buƙaci ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta fitar da rahoto da aka rubuta a watan Mayun shekara ta 2017 da ta shafi 'yancin addini ta ƙasa da ƙasa, inda suka amince da ƙaddamar da gwamnatin Gambia wajen inganta 'yancin addini da juriya. A watan Janairun shekara ta 2017 Shugaba Adama Barrow ya bada sanarwar koma mulkin Bani Mbaka kamar yadda tsarin mulkin kasar ya nuna. Wanda ya hanbarar da tsarin mulkin kama karya na tsohon shugaban kasar Yahaya Jammeh da ya ayyana kasar a ƙarƙashin daular Islama. A lokuta da dama shugaba Barrow ya bayyana buƙatar ci gaba da bada ƴancin addini da haƙuri da juna. A watan Fabrairu shekara ta 2017 ya nada mai baiwa shugaban kasa shawara musamman akan harkokin addini da al'adun gargajiya. Shugaba Barrow yayi kira akan ci gaba da haƙuri da juna tsakanin Kristoci da Musulmai. A lokuta da dama, misali a wajen wani taro da aka yi da Archbishop Benjamin Indeyi na Dakar a watan Agustan shekara ta 2017, Shugaba Barrow ya lakanta ƴancin addini da haƙuri da juna a matsayin abin da ke samar da ƙwarjini. A watan Mayu shekara ta 2017, ministan noma Omar Jalo ya dauki alƙawari ga kungiyar Musulmai ta Ahmadiyya cewa gwamnati za ta ba su kariya. Tsarin mulkin Gambia ya bada ƴancin zaɓin addini idan dai har ba za ka tauye ma ƴan ƙasar haƙƙin su na ƴan ƙasa ba, kuma ya haramta wariya addini da kuma gina wata manufar addini a ƙarƙashin kungiyoyin siyasa. Auratayya tsakanin mabambanta addini ba wani sabon abu bane. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin Musulmai, ƴan Sunni da ƴan ɗariƙar Ahmadiyya. Majalisar Addinin Musulunci, wanda aikin ta ne ta rinƙa bayar da shawarwari ga mabiya, na ci gaba da cewa ƴan ɗariƙar Ahmadiyya ba sa cikin Musulunci tare da dukkan mambobinta da ke yin wasu ayyuka nasu. Bayan kuma ƴan ɗariƙar Ahmadiyya na cewa su Musulmai ne, kuma ya kamata a karɓe su a cikin al'ummar Musulmai. Gwamnatin dai ba ta shiga tsakanin rashin jituwar da ake samu tsakanin ɓangarorin biyu. A wasu lokutan shan ruwa har so hudu da ofishin jakadancin Amurka ta shirya a wannan shekaran, jakadiyar Amurka Patricia Alsop ta tunatar da jami'ai da shugabanni cewa aikin su ne da su samar da ci gaba akan ƴancin addini. Ta kuma ƙara da cewa ƙasashe da suke bayar da ƴancin kai sun fi samun nagartaccen tattalin arziki da kuma zaman lafiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, wanda kuma ya kawo mu ga labarai a takaice.
Amurka tana sa ran cewa Koriya ta Arewa za ta dauki gagarumin matakin aiwatar da shirin ruguza makaman nukuliya a cikin shekaru biyu da rabi, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo uyne guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ke kiran Pyongyang din ta dakatar da shirin makaman nukuliyanta. Bayan babban jami'in diplomasiyya Amurkan ya yi wa jami'an Koriya ta Kudu bayani akan taron kolin Trump da Kim a Singapore, ya ce lalle Amurka tana son ganin Koriya ta Arewa ta dauki matakin ruguza makaman a yankin Koriya wanda za a lura da shi kafin wa'adin mulkin Trump na farko ya kare a cikin watan Janairun shekarar 2021. Kwamitin sa ido akan makamai masu guba na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar a yau Laraba cewa akwai yiwuwar amfani da gubar sarin da chlorine da aka haramta amfani da su a wani hari da aka kai a arewacin Siriya a bara. Kwamitin mai haramta amfani da makamai masu guba ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa an yi amfani da gubar sarin a kudancin birnin Tamena a ranar 24 ga watan Maris shekarar 2017. Kwamitin ya kuma tabbatar da yi amfani da guban chlorine kashe gari a asibitin birnin Tamena da kewayensa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce farashin mai ya yi tashin gurin zabi, kuma ya tura laifi ga kungiyar kasashe masu arzikin man fetur na OPEC.
To, madalla masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makili
da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umari da ma injiniyanmu na yau Mr. Carrot, ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.